Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia, sashen Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye kan mitoci 60, 25-16 a birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar. Za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa a kan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani sarauniya Fara'a FM Nomad, Dalol FM da kuma Niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka muna nan koda yaushe a shafukanmu na intanet, wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi. Mahmud Lalo ne da Ibrahim Kalmasi Garba muka sake dawowa a daidai wannan lokaci, inda za ku ji halin da ake ciki dangane da umarnin dakatar da tattar sakamakon zaben gwamna na karamar hukumar ta Fabalewa a jihar Bauchi da wata kotu ta bayar. Sannan muna tafa da maimaicin shirin ciki da gaskiya. Baya ga haka za ku ji sharhin wasu daga cikin jaridun ƙasar Kamaru da kuma wasu daga cikin ra'ayoyinku. To amma yanzu bari mu fara da shan labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugabannin Amurka da Brazil, kasashe biyu mafiya girma a yammacin duniya, sun yi alkawarin inganta hulɗar cinikayya da haɗin kai ta fuskar soji, ta yadda har ma shugaban Amurka Donald Trump ke nuna cewa ya kamata Brazil ta shiga ƙungiyar ƙawance ta NATO. Trump ya ce amma kafin hakan yiwu sai fa ya tattauna da mutane da dama. A wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da shugaban na Brazil Jair Bolsonaro, shugaban na Amurka ya kuma yi alkawarin cewa Amurka za ta goyi bayan Brazil ta shiga ƙungiyar ƙasashe 36 na haɓaka tattalin arziki, OECD a taƙaice, wadda ta kunshi har ma da ƙasashe mafiya ƙarfin tattalin arziki a duniya. Da yake jawabi a harshen Portugal, shugaba Bolsonaro na Brazil ya ce wannan ziyarar da ya kawo ta buɗe sabon babi a hulɗar Brazil da Amurka. Ya ƙara da cewa zaɓensa da aka yi kwanan nan ya sa ƙasar ta Brazil ta samu shugaban ƙasa wanda bai gaba da Amurka, wanda rabon hakan ya faru tun tsawon shekaru gwammai. Hukumomi a ƙasar Netherlands jiya Talata sun ce suna binciken yiwuwar alaƙar ta'addanci da wasu harbe-harben da aka yi cikin wani jirgin ƙasa, inda har mutane uku suka mutu baya ga wasu biyar kuma da suka ji raunuka a birnin Ruyt. Tun da farko Prime Minister Mark Rutte na ƙasar ya ce ba za mu kauda yiwuwar wasu dalilai ba, ciki ko har da rikicin cikin gida na iyalan da abin ya shafa. Kamfanin dillancin labaran Turkiya Anadolu ya ba da rahoton cewa 'yan uwan tennis a Turkiya sun ce da alamar harbe-harben ya biyo bayan wata takaddama ce ta cikin gida. 'Yan sanda sun damƙe wani ɗan asalin Turkiya ɗan shekaru 37 mai suna Gukmen Tennis bayan shafe sa'o'i da dama da aka yi ana farautarsa. Bayan shi wanda aka fi zargin an kuma kama wasu mutane biyu. To amma hukumomi ba su bayyana zurfin alaƙarsu da harin ba. To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Hukumomi a garin Christchurch na ƙasar New Zealand sun fara baiwa iyalai gawarwakin mutane 50 da aka kashe a harbe-harben kan mai uwa da wabi da aka yi ranar Juma'a, wanda wani mai tsatsauran ra'ayin fifita jinsin farare ya aikata. 'Yan sanda sun ce an kammala binciken gawarwakin. To amma gawarwaki 12 ne kadai aka gano 'yan uwan masu su, kuma daga ciki an miƙa 6 daga cikin iyalan masu su. Wani bayanin da rundunar 'yan sandan Christchurch ta yi a rubuce na cewa yayin da mutane za su ga kamar tantance gawarwakin abu ne mai sauƙi kuma na kai tsaye, a zahiri abu ne mai cike da sarƙaƙiya musamman ma a yanayi irin wannan. Ɗaruruwan mayakan ƙungiyar ISIS da ke turjiya ta ƙarshe don kare abin da ya rage na yankin da ƙungiyar 'yan ta'adda ta kira daularta, a yanzu sun rasa wannan yanki mai cike da tantuna wanda ke are maso gabashin Baghouz na ƙasar Siriya. Al'amarin da mayakan da Amurka ke goyon baya SDF suka bayyana da babban cikas ga ƙungiyar ta ISIS. Mayakan na SDF ne suka yi wannan sanarwa jiya Talata ta kafar sada zumunta, bayan wani farmakin da suka kai wanda ya kai ga kama abin da suka kira gogaggun mayakan ISIS 157 waɗanda aksarinsu ba ma 'yan ƙasashen Iraki ba ne ko Siriya. A yanzu mayakan SDF ne ke iko da abin da ya rage na yankin Daesh da ke zagaye, a cewar mai magana da yawo mayakan na SDF Mustapha Bali a wani saƙon da ya tura ta kafar Twitter, inda ya yi taka tsantsan da cewa wannan fa ba sanarwar cin nasara ba ce. Shugaban ƙasar Kazakhstan Nursultan Nazarbayev ya yi murabus haka kwatsam bayan shafi shekaru kusan 30 wasa gadan mulki, to amma zai ci gaba da jagorantar jam'iyya mai mulki tare kuma da ci gaba da rike matsayinsa na iya tsawon rai na shugaban majalisar tsaro mai matukar tasiri. Na yanke shawarar kawo ƙarshen zama na shugaban ƙasa, a cewar Nursultan a wani jawabinsa da aka yada ta gidan talabijin a fadin ƙasar a jiya, wanda ya biyo bayan sanarwar da ofishinsa ya yi tun farko cewa shugaban fa zai yi wata sanarwa mai muhimmanci. Ya ce kakakin majalisa ta sama Kasim Zomart Taif shi ne zai zama shugaban ƙasa na riko. A baɗi ne wato shekara ta 2020 za a yi zaben shugaban ƙasa na biyu a ƙasar.
Ibrahim Almasi Garba ke ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kamar da aka ji a wasu rahotanni da suka gabata, wata kotu ta soke aikin tattara sakamakon zaben gwamna na karamar hukumar ta Fabalewa, wanda a baya aka tsara a jiya Talata aka sa ran za a kammala shi. Dangane da wannan hukunci da kotun ta bayar a Abuja, na tuntuɓi wakilinmu da ke Bauchi Abdulwahab Muhammad, inda na tambaye shi yadda al'ummar jihar ta Bauchi suka kalli wannan hukunci.
To a gaskiya Mahmud, akwai wato yanayin da mutanen jihar Bauchi da ma wasu wanda suke bibiyan abubuwan da ke gudana a jihar Bauchi ya jefa wa mutane kaman rudani haka, da kuma maganganu dai kawai na rashin sanin ina aka dosa. Domin saboda jiya dai jama'a sun kasa ido ne kunnuwansu ne da zuba ido su ga menene zai faru, domin yan jarida mu kanmu mun zo mun zauna mun kayar wajen karfe 12 kafin mu san menene yake ciki. To da zuwan wannan umarni na kotu, to ba sai abu ya dawo sabo, domin saboda ba abin da aka zata ba ne. To amma da yake shi dama akwai wannan yanayi, mutane sun kwan da sanin cewa za a iya samun wani abu mai kaman haka. To halin da ake ciki dai yanzu jama'a sun jira ne su ga menene yau zai kasance, domin saboda a yau ne za a fara sauraron wannan kara da shi gwamnan jihar Bauchi da majalisarsa ta APC suka gabatar a nan kotun Abuja.
To ina fahimta dai kamar a iya cewa ita wannan kara idan har ta wuce ko kuma aka ɗauki lokaci ana yin ta, watakila ta iya wuce ranar 23 da aka da da farko tsara za a yi sake shi wannan zabe.
To abin dai shine lokacin da yake su hukumar zabe suka samu wannan abu, lauyansu ko kuma shi Festus Okoye ya je wannan kotu na Abuja domin ya nemi da ma a kori wannan karar bisa abin da ya ce kotun ma ba ta da hurumin da za ta saurari wannan kara. To amma kotu ta ce musu a'a, ya zo dai don saboda yau ne za a saurari bayaninsu, idan ma kotun tana da daman ta saurara to a nan da sun. Kuma wannan abu an ce lallai sun ce definite hearing, wato lallai za a gabatar da wannan batu, domin saboda akwai bayani wanda yake fito daga shi ofishin babban alkalin Najeriya kan cewa aikin ko kuma batutuwa na siyasa musamman ma na zaɓe ana so a gama su cikin wannan lokacin da ake gudanar da sha'anin zaɓe. To saboda haka muna ganin wannan abu ba zai ɗau wani dogon lokaci ba, akwai masu cewa ma a yau ne za a yanke wannan bayani ko a sake zabe ko kuma a ci gaba da bidayen wannan kuri'u.
To Abdulwahab, kamar ya yanayin tsaro yake a jihar ta Bauchi, lura da cewa a kwanakin baya yan sanda sun fitar da wata sanarwa da take cewa an hana zanga-zanga ta Bore ko kuma wani munnan lashe zabe a jihar.
Batun tsaro sun dada karfafa shi domin saboda yawanci a hanyar da yake za a je wurin da yake suna da nasaba da tattara bayanan zabe ko kuma akwai wuri wanda yake ana ganin wuri ne na hukuma. To gaskiya an daddace hanyoyin, an sake sai ka ga yanzu kamar wanda ya fito daga wunti ba hali ya wuce zuwa har ofishinmu na 'yan jarida, domin saboda nan ne tsakanin wajen akwai ofishin zabe. To an toshe wajen, an datse, dole sai kun bi ta cikin rukunin gidajen locus. To amma har yanzu ana ci gaba da kai komo da hukumar 'yan sanda da sauran jami'an tsaro suke a wurare titunan cikin garin Bauchi. To amma saboda wannan sanarwa, a gaskiya babu wani taron da yake zaka gani ko kuma mutane suna yin ko zanga-zanga. Babu, ko da yake jiya ma an samu mata ne wa'anda yake su kuma suka dan gwada wannan zanga-zanga na rashin jin daɗin su a dangane da wannan umarnin kotu da ta bayar.
Wakilinmu kenan Abdulwahab Muhammad a Bauchi. Kafin mu je ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan waka.
Sarkin baiwa, ya Ubangiji sarkin baiwa, roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, summa amin, 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 summa amin ya Allah. Ku buɗe kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa, ku buɗe kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa. Mutanen karkara da birni wannan ku ne ya shafa.
To madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. A ci gaba da shirin da muke kawo kan korafin da muka samu na rushe wani gida da ake kokarin gina marayu. A sakamakon gyara tankunan adana mai na ƙarƙashin ƙasa na gidan man AA Rana a Kefi jihar Nasarawa. Mun nemi duk waɗanda aka ambaci sunayensu kamar yadda muka yi alkawari. Mutanen da muka tuntuɓa sun haɗa da asalin manajan gidan man Ishaq na Goma da injiniyan da ya gudanar da aikin da ya kai ga rusa gidan Samunaka. Amma da farko ga babban daraktan kamfanin AA Rano, Muhammad Suleiman, wanda ya zo takanas don yin bayanin duk abin da ya sani kan wannan ƙorafi. Da dalilan da ya sa har ya zuwa yanzu kamfanin bai gina wannan gida da aka rusa ba, wanda ma ya zama wajen zuba shara.
Assalamu alaikum. Sunana Alhaji Muhammad Suleiman Rano, kuma ni ina cikin one of the directors na AA Rano Nigeria Limited.
To Muhammad Suleiman, akwai wannan magana na gida da dalilin gyara na tankunan gidan mai na AA Rano a Kefi, aka kawo korafin cewa an rusa wannan gidan kuma daga baya ba a zuwa an gyara gidan ba, duk da an biya kuɗin da muka gani a takarda na hayan aji a tsoffin tankunan. Harko Muhammadu Suleiman, ba mu labarin menene martaninka kan wannan korafi da aka kawo?
To kamar yadda mu ma muka tsinci labarin, mun taba jin cewa wa'annan muka ba aiki sun a rigidan wasu mutane kuma sun yarjejeniya da su, amma su da suka ara tsakanin su suka ara ba tare da wata yarjejeniya tsakanin mu da wannan mutane ba. Mu wani Alhaji Yusuf Jingir muka bawa aiki ya je canza mana tankuna, shi kuma ya dauki ma'aikatan sa suka je wannan aiki, kuma wannan ɗabi'a ce ta ɗan kwangila da in ya zo gari yakan samu varo fit ya saya ko kuma ya ara. Saboda wannan arrangement suka yi a junansu. Amma daga baya sai muka ji dukkan zarge-zarge ana jingina shi da kamfanin Aerano. Wannan mu kuma ba mu muka yi aikin ba. ‘Yan kwangila ne suka yi. Saboda haka ba mu da wata alaƙa da mai fili ko kuma da wannan suka ajiye ko suka taɓa masa filinsa.
Wato wannan da ya nuna ‘yan kwangilan da suka yi aiki ne ya dace a tuntuɓa don kun ba su kudu haƙƙin da ya dace ku ba su na aikin nan.
Daman dukkan tun da muka fara jin ƙorafin mun kira ‘yan kwangilar. Mun ce musu mun ji wani ƙorafi da aka yi magana a kansa. Kuna da wata yarjejeniya da kuka yi da wasu mutane don ku gabatar da aikinku. Suka ce suna da shi kuma sun biya su kuɗi har 325,000. Saboda haka wayannan mutane muka sake tura su wa ɗan kwangila cewa su je su zauna da ɗan kwangilarsu don a fidda ayi daga rogo.
To da aka zo fidda ayi daga rogo kwallon Imam Musulmi ba za ka rasa jin a cikin shirin nan. Sun faɗi wata takarda da aka rubuta cewa waɗannan kuɗaɗe sun ɗauka a matsayin yarjejeniyar kuɗaɗe ne na hayar ajiye tankuna.
To ai ba za ka karɓi naira 325,000 ka ce ka ɗauka ba. Ya kamata ka karanta kafin ka sa hannu. Hatta takardar da aka ce sun sa hannu ita ce ranar 2 ga watan 7 2017. Kuma lokacin hatta shi wannan ya sa hannu a maimakon gidan man baya aiki tare da mu. Saboda haka takardar ita kanta daga baya suka je suka ƙirƙiro ta don dai su sake jingina a gidan man laifi.
Yauwa, to Alhaji Musulman akwai bayani a cikin wannan shiri inda ya nuna kai kanka kun yi zama da su tare da 'yan sanda a jihar Nasarawa. Me ya faru ne?
To mun zauna akwai wani dan uwana da yake mataimakin kwamishinan 'yan sanda a jihar Nasarawa. Ya kira ni wata ran yake gaya min akwai wata barazana da ake yi ta wajen harkar kasuwancin mu a Kefi. Saboda haka yana son gani na. Na ce masa ya gaya mun me wace irin barazana ce. Sai ce a barazanar ta haɗu da wasu matasa da suke cewa za su zo su hana harkar sayar da sayarwa aure. Saboda haka duk Allah yana son gani na kafin wannan abin ya zama out of hand. Saboda haka nan sa rana muka haɗu. Ina zuwa na ga wasu yara su uku da dattijo guda ɗaya. Suka gabatar min da kansu cewa su ne masu gida da suke complain cewa an rusa musu. Shi kuma dattijin shi ne wakilin unguwarsu ya ɗauko su suka to. Saboda haka na ce okay, na taɓa jin wannan labari amma ba mu muka aiki ba. Abinda nake so mu yi a kirawo wannan suka aiki injiniyoyin da suka gabatar da aiki da ɗan kwangila mu haɗu gaba ɗaya mu round table don mu fahimci waye mai laifi waye mara laifi waye kuma aka shiga haƙƙinsa za a yi a fita masa da haƙƙinsa. Abinda wannan dattijo Alhaji Bello yake ce min a'a ba sa buƙatar wannan ba sa buƙatar ganin kowa su buƙatar su shine rana ya zo ya gina musu gida. Sai naga babu nutsuwa da tunani a abinda kake cewa an shiga maka haƙƙi kuma ana nema a fahimci waye ya shiga maka haƙƙi kace baka buƙata. So wannan ta sa shi ɗan sanda da ya kira ni ya fahimci akwai wata gamammiya a ƙasa ya ce mun da Allah a yi haƙuri mu je mu san yadda za a siyasanta. Na tashi tun kafin a wurin ni da su na kira wannan ya aikin na ce akwai mutanen da ka zo kai alƙawari da su kan gudanar da aikin Kefi. Ya ce mun eh na ce to ga su a gaban police suna da complain don Allah ka shigo Abuja mu zauna dan mu tantance me ya kamata kai. Ya kira ni ya ce mun ai sun zauna da su sun yi magana har ya ba wakilinsu wanda ya karɓo masa wuri naira 325,000 don ya ba su kuɗinsu. Ya ce to duk da haka ina son su haɗu su fayyace menene a tsakaninsu. Wannan abin da na sani kenan muka rabu a Nasarawa sai kuma daga baya na ji wannan magana tana tashi.
Yanzu Alhaji Muhammad Suleiman menene matsayin da wannan labari ya fito ya zama haka menene matsayin kamfanin mai na Aerano kan wannan batun?
To ai kaman yadda muka ce mu ba mu shiga yarjejeniya da kowa ba. Babu wani gu da kaga ko a kiranye ko a waya ko a rubuce wani a tsakaninmu, ko kuma a maimakon kamfani ya sa hannun cewa kamfani ya aiko a bashi Arangu ko kuma ya aiko a Rusonugu. Mutanen da suka gabatar da aiki suka ranci wannan wuri ko kuma suka aru wannan wuri tsakaninsu. Kuma kamar yadda nake gaya maka, na sha gani ƴan kwangila suna zuwa wurare da yawa za su yi aiki, su sayi barofit, su jasar karɓa haya guda za su zauna su yi aiki, su tashi sasanta da wannan. Wannan bai sa ran da kuma suka tashi ka dawo da claim ɗinka kan wannan ya ba da kwangila ba. So wannan ina ganin har yanzu suna da dama, ɗan kwangilan nan yana nan, suna da maganganu a junansu. Sannan wannan ma ya aro musu wurin nan tsohon ma'aikacinmu ne, bai taɓa denying ba, ya ce ƴan uwansa ne. So su haɗu su tattauna su gaya in akwai rashin fahimta a junansu, su solving ɗin issue ɗinsu su da kansu. Amma mu a matsayinmu na kamfani ba mu sa ba, ba mu aiko ba, da sunanmu ba mu karɓa ba.
Amma idan suka nemi ku shigo lamarin har ila yau, in suka makale a wani waje, shin za ku iya yin wata gudunmawa yadda za ku horo da wannan al'amari?
Ai tuntuni inda da wannan fuskar aka zo, ya kamata sai mu san cewa da wannan fuskar suka zo. Amma kamar yadda na gaya maka, rubutun farko ni da na fara gani a gaba na talauyi ce, na ce musu ban san magana ba. Amma tunda har an kawo ga lawaya ya zo ya shiga, ga mutane da suka yi aikin, ga number su, shi lauyoyi su je su magana da mutanen da suka rusa musu. Kuma anan ake ce magana kuɗi ta shiga har 325,000. Duk da haka in suna buƙatar gudunmawarmu, mu kirawo ɗan kwangila mu ba shi shawara, ko kuma in akwai gunin da ya shiga haƙƙin su, why not, za mu iya taimaka musu.
Akwai kuma wani abu da suka faɗa, zan so in ji martanin kai na Alhaji Muhammad Suleiman cewa ba za su iya kai ku ƙara kotu ba, don ba za su iya ja da kamfani AA Rano ba.
To ai da lauyoyin su, mutane suke da lauya, ai ba magana ba za su iya ja ba. Lauya ne fa ya tsaya ya karɓa musu wancan 220,000, ai already barakan suke aiki ba. Lauyoyi kuma kowa ya san lauya zai iya gabatar da kowanne irin mutum a gaban kotu, ai ba mutumin da ya fi ƙarfin hukuma. Amma dai kamar yadda suka yi maganar dukkaninsu, ni ofisina yana Abuja, activities na yana faruwa Abuja da yawa, da sun ce ba za su yi shari'a ba, ai da tuntuni za su nemi har ofisinmu headquarters namu na Kano ko kuma na Abuja su zo mu zauna da su kamar yadda suka nema. Ba ɓoyu ba ne mu, duk inda aka zo a nan kafin akwai wanda suke da lambar hatta chairman na AA Rano kai tsaye. So da in suka ce sun zo da bukata za su zo Kano su zauna da mu, za mu iya zama da su.
To idan ku biyo mu shirin mako mai zuwa idan Allah ya kai mu, za mu kawo muku asalin injiniyan da ya gudanar da aikin gyara tankunan na gidan man AA Rano a Kefi mai suna injiniya Abdullahi Baba Samunaka. Yanzu a madadin Nasiru Adamu Alhikaya, ni Sarfi Hashim Gumel nake cewa mu kasance lafiya. Assalamu alaikum.
To madalla a gaida Sarfi, yanzu kuma ga sharhin wasu daga cikin jaridun kasar Kamaru.
Zan fara hasharin jaridun namu ne da jaridar Independent, wanda ta rubuta mana cewar magatakardan harkokin diplomasiya na kasar Amurka mai kula da bangaren nahiyar Afirka, Libon Peter Nnegi, ya ziyarci kasar jamhuriyar Kamaru, anda ya gana da shugaba biya a Fadasa da ke birnin Yaounde a kan matsalar 'yan awarin kasar da kuma damke dan adawan kasar da aka yi Maurice Kamto, wanda yanzu haka a tattaunawar nasu magatakardan ya amince da hujjojin da shugaban kasar na jamhuriyar Kamaru ya bashi. Sai kuma jaridan La Nouvelle Expression, anda ita kuma ta shaida mana cewar magatakardan dan ya kaiwa aminisa mai shari'a a Keremuna kuma dan adawan kasar jamhuriyar Kamaru ziyara a ofishin sa anda suka yi wani tattaunawa a ofishin sa dake birnin Yaounde anda suka tattaunawa na gaba da gaba a tsakanin su sai kuma jaridan Anadolu anda ita kuma ta bayyana mana cewa jagoran yan adawan kasar jamhuriyar Kamaru Maurice Kamto yana samun goyen bayan kasar Faransa da kuma kungiyar nahiyar Turai AU sai jaridar Esengen anda ita kuma tace kasar Amurka ta fara jan kunnan gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru wajen anda take neman wargaza harkokin yanar gizo-gizo na kasar jaridar The Post kuma ta gulmata mana cewa tsohon prime minister kasar jamhuriyar Kamaru Musta Filimin Yang da kuma sabon prime minister kasar Atangaji sun fara zargin junan su kan matsalar tashin hankalin da yake faruwa a bangaren yan awaren English kasar jamhuriyar Kamaru wanda yake ci ya kicinyewa jaridar Region kuma ta mana tsaikuci ne kan yanda dan adawan nan na kasar jamhuriyar Kamaru Maurice Kamto yake samun goyon baya a gidan yarin dake birnin Yaounde kasancewar suna bukatan wargaza al'amuran gwamnatin shugaba Biya jaridar Kamaru Info kuma ta labarta mana cewa shugaban majalisar dattabai na kasar jamhuriyar Kamaru Inyat Jifindi da kuma shugaban majalisar dokokin kasar Kabage Jibrin sun yi wani ganawa anda suka tattauna makomar siyasan kasar jamhuriyar Kamaru zamu kamala shirin jaridun namu ne da jaridar Info Matan anda ita ma ta fayyace mana cewa hukuma masu danke barayin gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru sun samu nasara a yayin da suka damko Theodore Ensem wanda ake binciken sa akan waɗansu makudan kuɗi mallakar gwamnatin kasar ta jamhuriyar Kamaru Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke bambana akan na'ura
da magana baba iyari ki karamar hukumar Toro cikin jihar Bauchi Najeriya to Allah ina kira da jama'ar mu da jihar Bauchi saboda fitar da sakamakon zaben nan da za'a yi da kuma gwamnati yayi kara cewa ba za a yayi kara a kotu saboda da aka katar da bayyana sakamakon da Allah ka jama'a jihar Bauchi ku kama wani kone da zangaranga da kuma dukiyoyin mutane wannan jihar Bauchi an san da hakuri da juriya da haka a dakata a jabin da kotu za ta faɗa sai dai abin da za ku yi ko an yi sallah ya kunu duk wanda ya da wannan fitina da wajen soke wannan zaɓe Allah ya ta gayyara shi Allah ya wulaƙanta shi
assalamu alaikum sashin Hausa rediyon Amerika sunana na Allah ne da ka gara jihar ne da Najeriya ina kira da yan siyasa ta jihar Kano an Allah ya kai mu ranar Asabar ba gudu ba gaba ba ya su zaɓe wanda suka gani zai masu aiki Assalamu alaikum sashin Hausa rediyon Amerika suna na Dallamin Doja Kagara jihar Niger Najeriya ina son in ma gwamnati jihar Niger tuni akan a lokacin da ya turo mutane hanyar Madaka cewa hanyar da zai daga Kagara zuwa Madaka cewa to don Allah don Annabi alƙalin da ya dauka cewa zai hanyar Madaka to tashi sai a wannan lokacin ya fara aiki mu san cewa da daga stoki bayodara ya zai ba Allah ya sa abin ya ci gaba da wannan aiki na hanyar Madaka ne ne da lamdo da kagara jihar Lejan
Assalamu alaikum Hausa na mura lamar magana Yusuf Bazuka mai laida Gololo a jihar Bauchi ina kira ga shugaban kasar Najeriya kuma ina jinjina maka game da rashin ba da goyon baya da yayi a gwamnati da ba a bayyana sakamakon zaben su ba musamman ma na bangaren sa na jam'iyyar APC wannan shi yake nuna mana lalle da wanda ta mamu Buhari da jikakken mutum ne kuma mai son aikata ne
to yanzu kuma ga labarai a takaice
a takaice shugabannin Amurka da Brazil kasashe biyu mafiya girma a yammacin duniya sun yi alƙawarin inganta hulɗar cinikayya da haɗin kai ta fuskar soji da ta yadda ma har shugaban Amurka Donald Trump ke nuna cewa ya kamata Brazil ta shiga ƙungiyar ƙawance ta NATO hukumomi a ƙasar Netherlands jiya talata sun ce suna binciken yiwuwar alaƙar ta'addanci da wani hari da aka
Tumadalla masu sauraro da kuma kawo karshen shirin namu na hantsi sai kuma anjima da misalin karfe 4 na yamma gogon Najeriya Niger kamar da Chadi za ku ji wata tawagar abokan aikin mu da wani sabon shirin idan Allah ya yarda kada manta a koda yaushe idan ana so a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon rahotanni cikin bidiyo da ma hotuna wato za a iya zuwa shafukan mu na voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Yanzu mu da shi Ibrahim Kalmasi Garba da ta ni gabatarwa da kuma Solomon Abodi hada shirin sai injinin mu Darrell Smith. Mahmud Lalo ke cewa ku ne lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.